الحلم والأناة رواه مسلم. وذكر كما أن حديث شين الصحابة ماذا الله صلى الله عليه وسلم وأن أكيد مسا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ذنب فمن ذا الله صلى الله عليه وسلم كن يسا أبو العباس عبد الله ابن عباس ما هي يسا أم الفضل ودا تشهر على دبابة الكبرى ودا صحابي يا لازم كما زعل صلى الله عليه وسلم وتتلاتي كوى الله يوصف bin ilimin da yake dudu ruba ki dai wadalatin kawai tare da Allah sallallahu alaihi wasallam da al-Imam az-Zahabi ya kawo cikiyar a'lami kubala kinai shekara 2 da watanni shekara 2 da rabi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara 13 a wata riwaya a wata yana da shekara 15 to ba a cewa mutum sahabi lokacin da yake yaro har sai ya balaga a hadisin mai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ina da shekaru 13 wa qad kutintu a lokacin amuka yake sunna a kaci a dan jinkirta zuwa lokacin da mutum ya balaga dab da lokacin mutum zai balaga a nan lokacin aka sunnanta a yi kaciya ba ranar suna ba bare daga gaskiya ga an ji mamaki kaje ka dubi tuhfatu الموجود في احكام المولود سيد القيم الجوزية يا كاونا بياني النبي ابراهيم عليه السلام لو كنت لعجب مسجد يكن سوى ابن عباس رضي الله عنهما او ان لو كنت يبقى لك كينا يا لازم كما انزل الله صلى الله عليه وسلم بيوتيشي كرجو لوني ابدا ما اما كما سيد ابو الي بيمي يوى الى من دا اتكن صحابين بايك قيانا دويا كسامون الى موتا ga ilimin sanin alqur'ani mai girma shi ta shikara ta alqur'ani mai girma ilimin sanin riwayoyi daban-daban daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin hadisi ilimin fiqh ilimin ash'ara wa ko irin na larabawa ilimin ayyamul arab rana kullu larabawa a jahiliya al ansa ilimin sanin dai duka an tara Abdullah ibn Abbas Abubakar ibn Siddiq radiyallahu anhu yake cewa idan Abdullah ibn Abbas yana tafsirin Al-Qur'ani mai girma fa annama yanzuru ila al-ghaib min fikr al-raqib kama an dan yayi masa wani abu na ilimin gaibi yake mai kawai ta kwanta Tawus ibn Kaysa al-Majrun sai yake cewa na lazim ci mutum 70 a wata riwaya 80 daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan taba ganin wani wanda yake da ilimin masa ابن عمر رضي الله عنهما اذا مساله تكاكري يكن جرزا من عبد الله بن عباس يكن وانا في الناس كي ما هي فرصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا لما ليه اولي قاشنا انك تجوني هما قوة يصن اجتهادات عمر كي لتاد ما اكي مسمى اكن الهامات عمر إلي من سنة لا يوا سنة مدانة ملكي har ila yau dan nan ana samun amfani daga idarar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amma idan lamari ya tsau ya kan kira Abdullah ibn Abbas yana dan karami yaro mun shakaran ta kisarsa a lokacin da ya tara mashayikhu Badr ashiyakhu Badr manyan mutare ne dukkan halitta ya yakin Badr ke bi jiro musu da matsala me kuke gani idan ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna har zuwa karshen sura me ake nufi da wannan aya kuma lokacin an shigo da Abdullahi ibn Abbas yana dan karami yaro bai fi san shekara dan shekara 10 ba dan karami yaro sosai har ma suna jin haushi me yasa ga manyan mutane muna da yara ƙanana irin wannan a zuwa shigo mana da shi zai kawo mana reni ai kisa sai na umra ya jarabce su ya musu jarrabawa me kuke faɗi dangane da wannan aya daga wanda zai buɗe baki ce ayi Allah subhanahu wataala ya umurce mu ne idan Allah ya kawo mana fashi a cikin musulunci ya tuki shikenan a godewa Allah ayi istighfar wannan ma ya faɗi albarkacin bakin sa wancan ma ya faɗi wannan kuma suka yi shiru sai su kama doki dokin sa baki daya sai ce to dan yaro mai zaka ce sai ai duk abin da aka ce baki daya kuskure ne a ji dan yaro duk abin da mashayikh suka ce baki daya kuskure ne abinda wannan abinda Allah yake nufi da wannan ayar ajali ne namba Allah sallallahu alaihi wasallam idan ajalin yayi yana dabda barin duniya to fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kuma shi sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sallah a wannan lokacin yakan kwatanta wannan umarni da aka bashi bihamdalah ya istighfar Ibn Abbas ya samu wannan dimbin ilimi dan me dan abuwa guda uku abu na farko tun lokacin da aka haife shi ma kamar da mahaifiyarsa Ummul Fadl take bayani cewar tun lokacin da take da cikinsa cikin bai riga bayyana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta tana wucewa sai ya kira ta sai ce da ita tana dauke da wani yaro wani jinjiri yanzu a cikin shi saboda haka wannan jinjirin mai albarka ne in ka haife shi ka kawo mishi take mamaki ga kudin shi har sun yi yalwa shi ba za su haihu ba ya tabbatar masa cewa akwai yaro kuma da aka haife shi sai aka kawo shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna da kansa Abdullah habbul asma'i lillah sannan kuma ya masa tahni da kansa ya tona da bino ya sa masa baki sai zanto farkon yawon da ya fara shiga baki Abdullah ibn Abbas shine yawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya rungume shi yace Allahumma faqihhu fi din wa'allimhu ta'wil ya Allah ka bashi ilimin addinin musulunci fahimtar addinin musulunci sannan ka sanar da shi ilimi mai yawa na tafsirin alqur'ani mai girma sannan yace da ita izhabi bihi fala tajidannahu kayyisan ki tafi da shi zaka tarar da shi yaro ne mai basira mai kaifi hankali sababi na dai kenan sababi na biyu Abdullah ibn Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da shi yana sallan dare manzo Allah ne yake salla kawai sai zuwa shiga bayan sa bai fani ba yana dan karamin yaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa akwai mutum tare da shi sai ya jawo hannunsa dan ya dibi ta shi dishi in ya jawo shi sai ya ki sai ya tsaya a gurin in ya jawo shi sai ya ki tsaya a gurin ya kare shi gurin aka idan da sallah sai Abdullah me yasa nake jawo ka dan mu hada sauƙi sai manzo Allah kai da Allah ya baka wannan matsayi yanzu daidai da ka'ibin zai yi ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya yaba wannan matsayin nasa da wannan ladabin nasa ya kara masa Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil abu na uku shi kan Abdullah ibn Abbas bai kasance kasalalle ba ne kana ku ce irin ilimin da Allah ya bashi kawai dan addu'a ne a'a ya kasance jarimi ne gwarzo mai kwadan ilimi mai kuma wahala mai juriya akan neman ilimi yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana da shekara nawa 13 a lokacin yake gayawa wani mutum daga cikin ansar mutanen Madina cewa halumma bina mu je wurin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu nemi ilimi har ba mutum yake mamaki shin ke dan karami yaron nan da kai kana ganin ga manyan manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ganin mutane suna da bukatar ilimin ka yau Ibn Abbas da kansa yake cewa wallahi wani lokaci na kan samu labarin cewa mutum daya na da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan je gidansa a ce mu yana tsira ba zan yarda a tafi shi ba in zauna a kofar gidan har bacci ya dauke ni in kwaɓe rigata in yi tudu da rigata in kwanta a kai bacci ya dauke ni duk sanyin duniya da ake sanyi ya buga ni a haƙura ƙura ta zo ta watsu mun a fuska a haƙura har sai mutum ya fito wani lokacin masu kan dogara masa suna abuwa jan na amin rasu lillah ne sallallahu alaihi wasallam kana nan baka aika ma fito ba sai ke ni da mutum sarka na zuwa wahala mu jira ku wannan wurin domin na mun hadisi mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam to da Ibn Abbas yana da mawaqif da yawa wanda kuka ce ba za a yi bayani akan da wallahi da ari duk wannan da kuma da akan Ibn Abbas ko an san matsayin sa lokacin da aka yi shirin kawai fitratul qawari an san yayi ko qawari dawa su ma suna bukatar ayyana ta akan dan yana ya dace kwarai da gaske mutum a kidu da kuma irin tasirin da kidu su ke da shi a wannan zamanin sun fi kowa tsayin addini in kai kariya ta kafi in kace da wata ba ta kowa in kai gurma ma ta kafa ba kana da ilimi mura na kware amma kuma idan ka zo sallah azumi zakka duk ibaru ba kita wallahi ba ta tarko karatun alqur'ani sun duk wannan ba sunne wanda suka balle daga rundunar Ali radiyallahu anhu suna tare shi lokacin da ya kara da Muawiya a ma'arakatul kiski amma an kai wani point wanda an ba da shawarar cewa a tura wa an kuma zage mana domin su yi kunci tsakani rundunonin guda biyu rundunar Muawiya da rundunar Ali ibn Abi Talib su aka tura Amr ibn al-As da kuma Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu to lokacin da aka tura su sai wannan khawarija suka bada suka ce hakamtar rijala wala hukuma illa lillah ka sanya mutane su yi hukunci a tsakaninmu alhalin Allah yana cewa inna hukuma illa lillah Allah ne kawai yake hukunci bai san aka tura mutane su yi hukunci irin wannan hawan kawara wa nususul qur'ani karim shine tsamari take yau wanda ba sa zama a gaban malaman sai karatu sai kin bai ake da cikin ayoyi ba sa koyi da salafus salih rahimahumullahu ta'ala ba sa hawan kan ayoyi ga tsau haka kawai su fasara har sai an waiwaya baya mai aka ce da ada daga nan suka kafirta a duk kai kafiri ne magoyan baya ka baki daya duka kafirai ne suka fule suka je wani guri da ake ce masa hawura dubunnai ne sun kai dubunnai suka koya a gurin suna ibada to Abdullahi ibn Abbas ya san cewa suna tare da shubha saboda haka bai kyale su cikin wannan shubhar ba ya yi tattaki shi kadai ya tafi gurin su yake cewa lokacin da ya shiga ya same su ma baina raki'in wa sajid ke duk goshin su baki daya yayi baki sosai gwiwoyin su sun yi baki sosai da tsananin ibada ya je tare da su ya ce da su to ku gaya min menene damuwar ku kuka bada kafar ta sura a rukun musulmi masu rabo cikin suka zo suka ce a ga abubuwa ne guda uku abu na farko shi Ali radiyallahu anhu ya sanya mutane su yi hukunci a halin ilil hukumu illa lillah yace wannan ita ce shubura ita ce zan warware muku ita Allah subhanahu wa ta'ala da kansa a cikin Qur'ani mai girma ya sanya mutane masu hukunci a cikin suratul nisa ba Allah yana cewa wa in kuntum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha dan gane da zaman ki cewa aure kenan ba aka ce a aiko bi hakimi daga mutananta daga mutanansa in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma me za ku ci akan wannan suka yi tsoro su ruba ansa dan idan ba sa fahimta alqur'ani mai girma yace to shikenan mun gama da wannan wata shubha kuma suka ce shi Ali ibn Abi Talib maha an nafsihi isma amirul mu'minin da aka zo zai hukunci sai Muawiya ya ce kai fa ba amirul mu'minin bane har sai ka sha da wannan sunan kuma kuma sai da ya sai sharin cewa shi ba amirul mu'minin bane to saboda haka shi ya kasa wannan tashin shubha to manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je sulhu hudaybiya ya rubuta musu laita min muhammadin ibn abdullah ila wani 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 da laita sai isa gare su kace mu ma ba mu yarda ba kai ba manzon Allah bane min muhammadin rasulullahi ko kace mu ba mu yarda kai manzon Allah bane saboda sai an share wannan manzon Allah ya sa an share ko ba share ba sai da aka share aka bar gayar muhammadu ka nan kuma me za ku ce suka yi tsoro tsoro ba an sa to an kare da wannan kuje shi ba ta uku suka ce to kai yaki da Aisha radiyallahu anha sai Ali fi ma'arakatul jamal kuma yakin nan da kai baka kwashi ganima ba baka kama bayi ba baka kama mata ta mai da su bayi ba yake wannan ita ce shubha to kun san cewa dai Aisha radiyallahu anha mata ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita uwa ce ta mu'mine baki daya wa azwajuhu ummahatuhu to kai yanzu za ka yarda a kama matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarka a matsayin baiwa da za a yi kwanciya da ita suka yi tsuru tsuru ba ansa daga nan wajen mutum 20,000 suka fita suka gane gaskiya suka bar wannan shubhar suka shiga cikin al'ummar musulmi to wannan matsayin da Abdullahi ibn Abbas ya riki babu shakka ya taka rawar gani kuma ya nuna iliminsa da basirarsa kuma akwai darussa da yawa idan mutane suka fada cikin irin wannan halin a yau mu ma kafarta su za mu ce mun fita daga cikin al'ummar musulmi to ka same su ka ka warware musu shubahar su ka dawo da sai zuwa kan muradan shirin da mutane wallahi musta'an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya rasu a garin Fa'il shekara ta 68 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai da aka ga abin mamaki a rasuwarsa lokacin da aka gunjana izar ba an riga an sanya cikin likafin an ce wa yaramu an ajiye shi a gefen rana da aka gori tsoho daga can sama kawai ya zo ya shiga cikin likafin nan kuma ya shiga cikin cikin Abdullahi ibn Abbas kuma an kuma bai kara fito can an jima kuma kawai sai aka fara ji ya ayyuha an-nafsu al-mutmainna ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة عير أنكر أن كانت أقول القوة يجيك أما وعليني بكرات الآية بعطية بعدين شبا إمام الذهبي كثير على من بلاية السواء وأن كثر باروك بني باقريا بني أقول أبني وأن تكتل الأمر في سنوبة كده تكير ذلك mana fata Allah subhanahu wa ta'ala kara yin yadda da shi yake wannan hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li ashajji abdul khair manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da wani mutumin da ake ce masa al ashajj ainihin suransa al mundir ibnu a'il al mundir ibnu a'il suna ashab kenan Abdul Qais kuma suna ne na wata kabila shararriyar kabila ce ciki kabilun kabilun larabawa shi wannan ashab wanda ake ce masa Mundir ibn A'il shugaban wannan kabilar ne ina fata an gane ko Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan mutum inna fika lalle a tattare da kai kai dan nan al-ashad khaflatayn akwai dariyu guda biyu yuhibbukum Allah wa anna dariyu guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala yana son su kuma yana kaunar su menene sifa ta farko al-hilm hankali hakuri rashin gaugawa gurin fatar da al'amura shi ne alhaji ma'ana mutum ya yi hangen nesa da kyau kafin ya zartar da mutunci yana tare da ainihin wannan sifadar wal'anatu ɗabi'a ta biyu shi ne ainihin wato na tsuwa idan abu ya faru mutane suka rikice suna ɗaukar mataki take kai kana natsuwa ka hangi abin da kyau kafin ka tsau mataki natsuwa yana da kyau mutum ya zanto yana da natsuwa ba ka firgita idan abu ya faru koman rudarwar wannan abin za ka natsu da kyau ka hangi shi da kyau ka zartar da kunci da ya dace da wannan abin me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan abu sababu wurudil hadith wato shi wannan al-ashaj al-mundir ibnu a'id ya jagoranci kabilar sa abdu qais daga kauyen su zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba face domin su yi mubaya a cikin littafin hadisi za ka yi ta ganin cewa ana cewa wafdu abdul qais wafdu abdul qais ma'ana rundunar ko kuma tawagar abdul qais ne jagoranta daga kauyen su har zuwa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin su yi mubaya su karɓi addinin musulunci to shi wannan bawa Allah a lokacin da ya taho da su ya shigo cikin garin Madina ya nemi guri mai kyau suka yi fakin dabbobin su suka daddaure su sannan ya shiga bayan gida ya yi wanka ya sanya mafi kyan tufafinsa ya fesa turare ya umarci tawagarsa su ma suka yi haka sannan suka nufo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci suka zo suka je suka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanto da shugaban su zo ka zauna ka kusa da ni ya zauna tare da shi sannan manzo Allah ya ce to shikenan kun taho ne za ku yi mubaya'a ku karbi addinin musulunci sannan ku yi mubaya'a wa mutanen ku da suke kauye wanda ba su samu daman zuwa ba. Da yake mutumin yana da nutsuwa yake eh ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zo ne da ni da mutane na zamu maka mubaya'a amma waɗanda suke kauye ba za mu musu mubaya'a ba. Idan mu kai bayan muka karɓi musulunci za mu aika da manzo zuwa gare su wanda ya yarda ya karɓi musulunci kana ma'ana yana tare da mu wanda kuma bai yarda ka karɓi musulunci ba katalna mu za mu yaƙi shi ko da ya kasance mafi kusantar dangi ne gare mu. To irin wannan amsa da ya bayar cikin kaifin hankali da basira shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inna fi ka lallai a tattare da kai kasla ce ne akwai ɗabi'u guda biyu hubbuhum Allah Allah yana kauran su alhilm wal ana hakuri ko kaifi hankali da kuma wato ainihin natsuwa da rashin zartar da al'amura cikin daukawa musamman samarin musulmi ta ainihin rashin gaugawa da kuma natsuwa a cikin komai ba za mu fada cikin tarkon masu farautar mu a cikin yawan lokuta da muke fada cikin kurakurai ba. Mun tarar da kawunan mu cikin wani zamani wanda kungiyoyi daban-daban za su bayyana wannan su fito su sawa kansu suna suna kilo su daban-daban wancan mata fito wancan mata fito to duk kungiyar da ta fito kafin ka ce za ka yi jojin da za ka kalle ta da kyau menene aqidarta menene manhajarta menene abubuwa da suke zartarwa idan ka ga cewa ya dace da wazirinci alqur'ani da sunna suke ran suka yarda da su amma ba mutum ya tashi farar ɗaya kawai zai jefa kansa cikin abin da bai san yaya abin yake ba don akwai da dama da suka shiga cikin abin yau kuma suna da dama akwai waɗanda ba su yi bincike ba kishin addini da zafin addini kawai ya kai su suka fada to yau suna nan suna da dama me yasa da ba su tsaya sannan su sun kalli abin da kyau ba. Cikin sahih Muslim a farko-farkon kitabul iman hadisi na gaba وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله واتفق عليه. هذا مسلم كثيرا وان يكرب حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت ومن زال الله صلى الله عليه وسلم وانا سوى إن الله للي شاء الله رفيق من سستوجي Allah mai sassauci ne ba ya son zafi yana daga cikin sassaucinsa shi ya halitta mutane da aljanu shi ya halitta musu kuma abinci da abin sha shi ya halitta musu iskar shaƙa ya aiko da manzo ya saukar da littafi ku bi ya kamata mu bi bai kamata a yi gaddama ba amma a yau a duniya akwai masu gaddama wani ma bai yarda akwai Allah a duniya akwai Allah ba akwai wanda bai yarda akwai Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya san suna nan bai gaggauta musu azaba ba haka ya kyale su suna ci suna cin abincinsa suna sha daga cikin ruwansa suna shaƙar iskarsa ya jinkirta su har zuwa gobe kiyama su gaba da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa ta kashi ɗari kashi ɗaya kawai ya jefa mana a doron ƙasa muke amfani da ita tsakanin uwa da ɗa tsakanin mahaifi da ɗa hatta makanin dabbobi suna tun da juna kashi 99 ya mara tana don su a can gobe kiyama don me don mu shiga ciki mu samu rahama kira ne sun su sauci Allah inna Allah rafiq to bayan shi rafiq ne ba wai yana son rizqo da sun sauci ya tsaya a kan gaba hatta bayan sa yana son da sun sauci ya tabbar rizqa fil amr kulli yana kauna yana san sassauci a cikin dukkan al'amura ba ta a cikin ba da Allah yana son sassauci ya yi sallah cikin sassauci azumi cikin sassauci zakka cikin sassauci aikin hajji cikin sassauci idan ka zo mu'amala kuma sassauci idan ka zo gurin kiran mutane zuwa addinin musulunci sassauci ya fi da zuwa cikin amiri kullum a cikin dukkan al'amura ba ta yi cikin sassauci wannan magana ta zaman zara sallar shi ya yi ƙarya ne kun ƙarya ma sada ƙarfi ruwa ne don da kuma ba ku hajji ba Allah idan za mu yarda mu yi rukuri irin wannan hadisi da muke fara kawo saboda al'umma za su zauna zaman lafiya addinin musulunci kuma ya ci gaba amma duk lokacin da aka dauka ne aka dora al'umma musulmi to wallahi abin da yau baya ba shi ne ban ba ku misali a garin Misra Egypt tushen jama'ar musulmi da ake cewa su al-ikhwanul muslimin al-ikhwan muslimun aqidar su tsantsar aqidar su da sunan jama'a amma idan ka zo ta farkin kira zuwa ga musulunci a manhaja a method na da'awa dan kuma suka saba ahlus sunnah wal jama'a dan kuma ba su sauci kaushi ne kawai a tsinewa shugabanni a karkashin shugabanni domin a haukan kujerar su a tabbatar da shari'ar musulunci kowa ya san tarihi ya aka yi aka kashe war sadat wannan manhajar ta amfani mu har zuwa kai su isu din ma a tabbatar Misra din al-ikhwanul muslimun wannan manhajar ta amfani har zuwa da amfani su har yau ba a kafa shari'ar musulunci a garin Misra ba kuma har yau al-ikhwanul muslimun ba samu sakewa sun yi addini su a garin Misra ba kai daga baya ma sun yarda cewa al-democracy din a shiga karkashin democracy domin a zartar da addinin musulunci shari'ar musulunci da aka gane su wane ne daga karshe za su ci kuma ba za a ba su ba da samtin in ka koma jaza'i algeria sun sha ci ba a ba su don an san cewa su wane ne idan ka zo nan kurkusa allah ya gafarta a yankunmu tun lokacin da aka yi september 11 september 2001 aka yi wannan barna ake yaƙi a ƙasar afghanistan wai domin a tabbatar da shari'ar musulunci babu irin kuri da cika baki da ba a yi ba za a dambara a tsarika za a yi kaza za a yi kaza da an tara da al'ummar musulmi duk duniya suka yi ta murna Allah ya kawo mana wanda zai maganin America dan Allah ku ga mu har yau an yi maganin America an tabbatar da yau shekara 8 kenan an tabbatar da shari'ar musulunci cikin garin Afghanistan ba a tabbatar ba shekara 8 America an yi maganin ta ba a yi maganin ta ba domin democracy shi yake yaduwa kamar tan daji har yau din nan a duniya garin da ma ban san shi ba yanzu sun san shi kuma me yake faruwa hasarar musulmi muke yau kullum za ka ji wani ya ji abin da ya kasa a jama'a bugu kaza an rasa mutum 50 sun za ka lissafi tun daga wani lokacin zuwa yau din nan musulmi da aka yi hasarar su Allah ne kawai ya sani ɗan da ake an yi hange ne tun lokacin ɗan ƙaramin fawa da ake da shi aka yi tare da sa aka ci gaba da ilmantar da al'umma musulmi da an ci gaba fiye da haka ɗan uwa musulmi da suka rasu da ba a samu wannan ba me ya jawo tsanani al'unfu ina faɗin wannan ne don mu kubuta daga goguwar abin da yake tafiya a wannan zamani wannan ɗan uwan namu gashi sun zo su ma za a tabbatar da shari'ar musulunci lokaci ya yi muna da ƙarfi ana ce in ba ba su yadda ba in ka yadda in ka kuskura ba ka ce in kar a yi ta a cikin maka gari irin ma ba masu jihadi tsoro ne suka ta ji kake za su jihadi yanzu an yi jihadi aka yi a gaya mai yanzu an tabbatar da shari'ar musulmi a Najeriya jama'a an tabbatar ba a tabbatar ba sun ji a jikin su kuma su ji ba ba a tabbatar da shari'ar musulmi wato mafasid wanda ya biyo ba wannan abu Allah ne kawai ya sani rashin nasarar da aka yi Allah ne kawai ya sani a kasa na farko ga shi an yi hasara in wani musulmi ba iya na biyu an zauna cikin tsoro da fargaba na uku ɗan ƙarfin da musulmi suke da shi duk an dan mara su ba ɗaya na hudu za ka na da ƴancin kai addinin yau ba yanki da muke shiga wallahi amma rawa da gemun ka da wanda ka dan gare ba idan ba za ka shiga ba a Najeriya to yau gashi an waye gari an kowa ya fara addu'a mun wallahi a dan gare a addu'a mun da ko idan ka ja nan tsaro da ka saba ka sanan tana kuma ka ce bauchi ko ka ce bai yi dan bai don su gwamnati ba sa iya bai a abin nan bambantawa kamar na duka ɗaya ne dan izara yana barin gemu yana dangane wannan sa ahlus sunna wal jamaa yana barin gemu yana dangane wannan sa kai dan shi'a ba yana barin gemu yana dangane wannan to yanzu waɗanda suke wannan abu an boko haramun daban ne su ma suna barin gemu suna dangane wannan su to amma yanzu fa me ya faru wata kofinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaa sun je sun faro ta mu miki shan wuyanta yau mu miki shan wuyanta dan yanzu duk inda kaje da gemun ka da wannan ka baka da mutunci tsakanin mu musulmai ma ahlus sunna mai zakara ta fiya gara da gemun ta kai baka tafi bane dan boko haram saboda haka masifar da aka jawo mana tana da yawa Najeriya na wata kasa ce wanda yana da wuya ma ka sami irin garin da aka bar mutane da yanci kowai addini ta kamar Najeriya je ka anda ka gani je ka misra ka gani je ka kasashe da dama ka gani daga yadda ake takura mutane amma sai an barka duka rukunin addinin musulunci ba abin da aka saba maka duka aiwatar da su aikin haji ma in yau zo gwamnati za ta taimaka maka wannan dama da kake da ita sai kaje za ka sorotar da ita saboda haka muna fatan Allah ya fahimtar da mu yana da matukar muhimmanci samari ƴan uwa musulmi lalle mu karanci addinin musulunci da kyau ba tsoro ne yasa muke irin wannan bayanin ba abin da yake shine musulunci wallahi shine muke bayani kuma duk wani mai tsanani irin wannan aje abin da yake kai aje ayi kaza kuna ganin kamar musulunci wallahi wallahi rubu sai ka ga Allah kuma ya tambaye ka ba ina cewa cikin littafi na wala taqtulu anfusakum ba ba ina cewa wala tulqu bi aydikum la tahluka ba kaga irin amsar da za ka bai wa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabul adab babu fadlu rifqi hakan nan yana cikin sahih muslim kitabul birri babu fadli arrifqi hadisi na gaba وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم فالإمام النووي يقول الله أتوانا هذه التي كانت كما أن على سورة الدنيا أكرنت لوكو تنبي إلو وانا لوكو تنبي وانا أبو باتك فالوا أقول مناسبة قرية لك Aisha ta karbo manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha rafiq lalle shi Allah mai sassauci ne yuhibbu ar-rifqa kuma yana kaunar sassauci wa yu'ti ala ar-rifqi kuma yana bada sakamako lada mai yawa akan mai sassauci ma la yu'ti ala al-unfi irin ladar da bai ya bayarwa akan anani kai tsanani Allah ba zai baka lada ba kai sassauci ta Allah ya baka lada wannan hadisi mutum ya tashi ya ce shi zai riƙa kiyamun laili kullum ba hutu ko azumi kullum ba hutu a haramta shi masa lada wanda ya azumi yau ya tsallake gobe ya yi tv shi kuma sai a ba shi lada da yawa wannan fa musulunci yu'ti ala ar-rifq ma la yu'ti ala al-'unf wanda ka zauna kana karantar da mutane cikin ruwan sanyi addinin musulunci yana bunƙasa mutane suna samun wayewa ta addini ya fi samun lada akan mutumin da zai tashi farar ɗaya kawai jiya banda ke kansa ayin hasaran qur'ani da yake tare da shi ayin hasaran ilimi da yake tare da shi ya kasa tarbiyyar da al'umma ya mutu ya bar sauran malamai masu sassauci suna karanta da al'umma suna samun lada yanzu wanda ya je ya banda ke kansa ya mutu yanzu yana nan yana karanta da mutane ba karanta da mutane amma kai da kai rizaban kanka in yau zuma a ce tsoro ne kai da kai zaɓin kanka ga mutane kana da ilmantar da mutane yau wannan ya zo ya ji hadisi ko zuwa ya zo ya ji ƙur'ani za ka cigaba da samun raƙuba aka cewa da samun gaugawa ba shi da kuma tsanani ba shi da ina fata an gane ko ya ce wa yuqi ala rizqi ma la yuqi ala al-'udhi yana ba da lana da yawa kan sassauci irin ladan da zai bayarwa a kan tsanani wa ma da ruwa ya ala masuwa ba kan ma tsanani kawai ba dukkan ayyuka da kan sani lada za su yi Allah ba zai ba ka lada da zai ba ka kan sassauci a duk yana cikin hadisi sai mutum kitabul bari babu qawlu rifi hadisi ne gaba wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana hadisai uku a kasar sauci dukkan su Aisha radiyallahu anha ta ce ta rawaito su daga manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ar-rifq lallai shi sauci la yakunu fi shay'in illa zana baya kasancewa cikin lamari face su ya kawata shi kaga mutum mai nutsuwa mai sauci bai gaugawa cikin rayuwarsa bai tsare cikin abubuwansa za ka tarar da wannan mutumin abin sha'awa za ka ga da taku tare da shi amma duk inda ka ga mai tsanani mai gaugawa a firgice za ka ga shi ba na tsawa tare da shi ko face sai ya kawata abu sai ya zayyana abu illa zalahu wa la yunza'u min shay'in kuma ba a zare sauci a cikin wani abu illa shana mafaci sai ya aibanta wannan abu sai ya bada shi duk abin da aka ce tsanani ne kawai babu ciki to abin ba ta ce ne kuma ba za ka ga abin sha'awa tare da shi shi ma hadisi yana nan cikin sahih muslim kitabul birri babu fadlu ar-rifqi mu kara hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله فجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم وهي الدم الممتلئة ماء وكذلك الذنوب wanda ya karbo hadisin shine Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake cewa kenan Abu Huraira ya shaida wannan waqi'a a gaban sa akai bala a'rabi fi al-masjid wani ba kauye ya shiga cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al-masjid anan allamu lil-ahdi ana nufin masallacin manzo Allah wani ba kauye ya shigo cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya tsali dama an ce maka ba kauye a'rabi idan aka ce a'rabi ba kauye ne wanda yake fama da shanu da dabbobi akuya ko raƙuma a cikin daji saboda haka bai zauna a cikin gari ba balanta da karanta masa Allah ya ce manzo Allah ya ce hukunce shari'a duka ba sai ba a'rabu أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله بل تنكن تنكن جوا بل تنشر على المسلمين جوا يا شبه السنجلي يا شبه مصلاتي أبي سجاهل ما تنزل سلامة سبنا كما سيدي سيكي فانك أشبه مصلاتي مين يوني لنقل كنا تنمي جينا بسعي وجينا جنة أنا يا شوكا يا تنبويا يفعي من المسلمين sahabai sun gani faqama an-nas ilayhi yaqa'u fihi saboda da suka yi ta akan sa za su farma ne za ki yayi ne hantala nayi ne kokarin duka nayi ne iwa nayi domin kishi mutum ne duk kishi mutum ne ke da kuma kishi mutum ne ba tare da kunta kishi mutum ne za su addini iya su da jahil yana haifar da barna barna yake haifar da shi sa ko da ba su iya ibada ba ibadar ta kadan ne amma ilin ka mai yawa to wallahi ya kai a kan mutum kana da tsoron Allah mai yawa ibada ba ji ba gani dare da rana kana cikin ibada amma akwai jahil ya makanta to wannan sai ya barna garin neman lada ma sai a je a bambaro wani babban laifi Allah ya jaje mu neman ilimin jama'a yana da muhimmanci ina murmushi a banza fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace da'uhu ku jali shi mai gaba tsara kada ku yanke masa tsari yana abin mamaki a cikin masallaci ana fitsari a ku kyale shi ya fitsarin nan akwai amfani kwarai da gaske kuma akwai amfani ya fitsarin nan ya kare fitsarin nan kar a yanke masa sannan ya bada umarni bayan ya gama fitsari sai ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw januban min ma' ku je ku ɗebo ruwa daga rijiya bututi guda shine sajlan ko januban addaru goga wanda ake ɗiban ruwa da shi da addaru fa adla dalwahu fi zira ainihin gogarsa manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku ɗebi ruwa cikin bokiti a zo a kwarara a gurin da wannan mutumin ya fara sahabbai suka aikata kuma wannan me yake nuna maka yana nuna maka cewa na farko fitsari na jisai saboda haka in ya samu guri dole a kawance na biyu yana nuna maka cewa ya wadatar da kai yana daga cikin sauƙin addinin musulunci ka kwararo ruwa a gurin da aka wannan fitsarin ba sai ka kwashe ƙasar gurin ba ba sai ka tona rami ba ba tsanani cikin addini mutum ne ya yi fitsari ka zuba ruwa kawai a gurin baka kankare ba to ya wadatar za ka iya shimfiɗa ka yi sallah kai za ka iya tsayawa ma a gurin ka yi sallah من جعل الله عليكم في الدين من حاجة من خاص يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بس صوت كثير الدين كابا طلعني كثير الدين لجنان سيما زعل الله يسير فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أن أيقوكني ميسرين دون كثير صوت yana ga sahabbai manzo sahabbansa shin shi Allah ya aiko ko sahabban aka aiko wa Allah ya aiko a goma to amma yana cewa inna ma bu'ithtum muyassirin an aiko ku ne domin ku isa sauci yana nuna cewa muhimmatud da'wa tablighud da'wa isar da sako ga mutane babu shakka manzo Allah shi aka aiko amma kuma ya barwa mutane duk mutumin da ya samu sakon addinin musulunci shi ma dole ne ya kamar yadda aka aiko manzara sallallahu alaihi wasallam domin yada addinin musulunci kai ma an aiko ka shi yasa yake cewa hajjatul wada cikin hadisinsa at-tawil yake cewa fa yuballigh ash-shahid minkum al-qari wanda ya halarci gurin ya isa da sakon ba wanda ya halarci gurin ba an aiko ku don me don ku yi sauki muyassiri na mu'assiri walam tub'athu mu'assirin ba aiko ku ga al'umma don ku takura musu ba ku kuntuta musu ba wannan hadisin an yanku mahallin shahid ne kawai amma kuma Ibn Majah Tirmidhi Abu Dawud ya ci ga daban-daban lokacin da sahabbai suka yi wannan manzo Allah ya umarce su ku je ku ba ruwa a gurin suka zuba to lamarin bai kare ba sai kira mutum ya ce zo na mutumin ya zo sannan ya ce masa إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه الحضارات إنما هي الصلاة وقراءة القرآن والذكر ولما صلى في بالي شلون قبلت أي ما صلى في دومن أي صلى دومن قرأت القرآن دومن أي أدعى أن بشر الله سبحانه وتعالى mutumin da ya jin daɗin irin sassauci da aka masa da irin mu'amalar da aka yi masa sai ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ba'dana ahada Allah sai mun rahama sai wa Muhammad rahama amma duk wani mutum a dorin ƙasa ka yanke rahama ka daga Ibn Salih al-Wasabi yake cewa ina ma ya tsaya Allahumma arhamni wa Muhammadan kawai Allah kai mun rahama kai wa annabi Muhammad rahama kin yi tsaya a nan laifin bai yawa ba amma ka zo ka takura rahamar Allah ka ce sam kada ka ma yanke kaunar ka ga duk wani wahaloki a doron kasa kuma ba komai ya kai shi ga aikata wannan ba face jin daɗin irin mu'amalar da aka yi sassauci kullum yana jawo alkhairi mutumin sai dai musulun da wasu malaman suka ce shi ne al-aqra ibn habib wasu kuma suka ce a shi ne ذو الخويصرة اليماني ذو الخويصرة اليماني مثل ما يكره مسلم malaman suka yi istinbatun abubuwa da yawa daga cikin hadisi suka ce addinin musulunci kullun ana gina shi ne akan inda maslaha ta fi yawa addinin musulunci kullun ya zo ne ya tabbatar da maslaha mai yawa ya kauna barna baki dayansa amma wani lokacin zaka iya tarar da kanka cikin tsaka mai wuya ka tarar da kanka cikin mafsada kawai ka soka mafsada baki daya barna kawai dole sai ka aikata daya a nan malaman suka ce to shikenan sai ka taka karamar mafsada din barna din don ka tunkuɗe babbar barna ne guda biyu suka zo maka dole sai ka yi akwai ba akwai karama zaka ce zaka yi babbar ka bar karama ka yi karamar don ka kaucewa babbar ko kuma maslahohi ne guda biyu suka zo maka da maslaha babba ga karama to sai ka yi kokari ka aikata maslaha babba ka bar karama wannan ka'ida ce mai ƙarfi mai girma cikin addinin musulunci manyan malaman musulunci a kullum suna la'akari da wannan ka'ida duk wani mai tsanani mai gaugawa yakan manke da wannan ka'idar a bayansa ku dubi cikin hadisin nan mutumin nan yana fitsari ne cikin masallaci barna ne wannan ko ba barna ba to amma hana shi fitsari a dake shi ko a zage shi ko a yanke masa fitsari a wannan lokacin barna ne ko ba barna ba to a cikin barnan guda biyu ne fitsari a yanke masa fitsarin ya fitsari ne ko kuma abin da ya kare fitsarin ya fitsari a yanke masa fitsari wannan barnan ta fi yawa shi yasa manzo Allah yake da a'uhu la tazlimuhu la taqsahu alayhi mawla to kare shi ya kare fitsarin sa dan iyaka idan aka bar shi ya kare fitsarin nan a zuba ruwa kawai gurin da yayi fitsarin nan shike da an kauda wannan barnan an gaba amma kai gaugawa kake zaka yanke masa fitsarin abin da zai biyo baya na biya na farko an muna na masa mu'amala ba zai manta ba har abada dan ba masa sauci ba ai masa tsareni an yanke masa tsarin na biyu tsarin da idan aka yanke masa zai iya cutar da shi ka taba ganin wanda ya fara tsari mai kare baya yake dan in ka je gida ka gwada ka gani in ka je tsari ka fara yi kana yi baka kare ba ka ce zaka yanke ba ko ba dai zai biyu ba zai yi ba ka baya yi kuwa zai ya kare saboda haka ka yanke shi zai iya cutar da shi na biyu kenan sannan na uku idan ka je fata ce za ka yi ka baza tsarin tsarin nan kuma ba zai yanku ba to zai gudu ne kana zuwa da duka yana ta tsari yana kara gaba a maimakon a yi a guri tsaya a zuba masa ruwa ku sai a yi mai wa ina ga ba ta ko haka ba fitsarin kana bin sa yana yawo da shi a cikin masallacin har sai ya ban kama masallacin baki daya an ka zo albukon gofi ke dawa na teka da ne gofi ta ashirin ta saboda haka dole mu gane wannan ka'ida dole mu gane wannan ka'ida karshe ma ya bata cikinsa ya bata kayansa wannan barnar ta fi yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fikihunsa da hangen nesa sa ya ce ku kyale shi ya gama kuma yau wallahi masu karanta ruwa muna da buƙatar irin wannan fahimta da addinin musulunci da wanda suka je suke wannan barna dan da san bari da suna nan yau suna ilmantar da mutane karatu alqur'ani mai girma suna ilmantar da mutane ilimin addinin musulunci amma yau gashi an koma da su shi kenan mai hasara wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitab at-taharati kitab al-wudu'i bab sabb al-ma'i 'ala al-bawl fi al-masjid wa sallallahu 'ala an-nabiy al-karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin Thank you. saboda ka ba mutum wanda ya tsara ne abin da Allah ya ce haramun ne dangane da shan giya Allah ya ce innamal khamru wal maisiru wal asabu wal azamu rijsun min amali shaytan fajtanibu dangane da ainihin sunama alade Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa harramat alaykum maytatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma illa ghayri llahi to sai ce harrama nan ba an ce harrama duka haram yasa yake da mun wanne ne yafi tsaranin haram duka haramun ne wallahi wa a'lam kowane daidai ne alƙur'ani an shi da karanta shi ba don a kama saboda shi ba kuma alƙur'ani ya kamata ya zanto ana ƙoƙarin ma ɗora shi a kan wani abu ba a ƙasa ba Allah yana cewa wa kalimatullahi hiya al-ulya sama ake so a gaishe kullum tunda cewa ma'anawiyan ne to wasu malaman suke tafiya din ma ya kamata da zanto ana dora Qur'ani akan wani abu ba a dora ban shi a ƙasa inda ake takawa wallahu a'lam wato da larabci yana cewa ga shi wannan mutane da suka yi wannan aika-aika suna da sufofi irin na ahlus sunna suna barin gemun suna dangane wannan zahirinsu za ka ci ahlus sunna kuma ahlus sunna ne to amma kuma a hakikanin lamari kuma za ka tarar cewa suna sabawa manhajar ahlus sunna wal jama'a a gurin da'awarsu to yake kuma gashi yanzu ahlus sunna kenan tunda sun yi tarayya a gurin sufofi to kenan ya kenan shin za su cika ba da barin wannan sufofin ne ko kuma za su kawar da shi kuma yin tsokaci a kansa lallai kowa mutum ba za ka ji tsoro ba an baka yanci kana da yanci da addininka ka bar gemun ka ka dangale wannanka in an zo kama ka kace ke baka cikin su dan aka ce kana cikin su a nuna ka dalilin da yake nuna cewa kana cikin su ai akwai koto aiko haka kawai a kama ka a ce kai dan boko haramun ne sai ka ce ka garza koto ka nemi haƙƙinka kuma anan muna rada isar da sako tunda wannan abu yana cewa ga hukuma ana gani a talabijin muna isar da sako ga hukumar Najeriya cewar ba dukkan musulmi ahlus sunna bane suke da irin wannan aqida ba ta ayyuka ka tarar da mutum da gemunsa ya dangala wandansa amma ba ruwan shi yana boko kuma bari yawanci ma suna aikin boko din kuma ba sa karo da gwamnati to saboda haka jami'an tsaro ko kuma hukuma waɗanda suke musguna mutane to wannan mutane sun musguna mutane don sun zuka san su ba dan hukuma ta umarce su ba muna fatan Allah ya kare shi yasa ma ya wajaba lallai a fantsama a shiga soja a shiga polis don mu samu yancinmu kuma mu kare kanmu wallahu ta'ala a'lam
ranar juma'a ya sa kara ina aikin gadi